Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 19 ga watan Nuwamba shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma san kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakub Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
To Baba jiya Talata wani alkali a nan birnin Washington DC ya nuna rashin jin daɗin sa a yayin gama baiwa shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan hakokin tsaro na farko Michael Flynn kan ƙarya da yau masu bincike a maganar da yayi da ƴan makonni kafin Trump ya hau mulki da ƙasar Rasha. Yan majalisun jam'iyyar Republican da Democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu yayin da shugaban ƙasa Donald Trump ya sassauta lafazinsa na barazanar rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan. Haka kuma wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da cin zarafin mata inda ake tashin hankali ta faɗi cewa irin wannan tashin hankali ya ƙaru sosai a Sudan ta Kudu.
To kanan labarin kenan. Bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wasu ƴan bindiga a jiya sun harbe tsohon babban Hausan hafsoshin Najeriya da ake kira Chief Marshal Alex Baje Hallahira.
Of Nigeria, not armed forces of a political party, not armed forces of anybody. We are armed forces of Nigeria and we remain apolitical.
Marigayi, tsohon babban hafsan rundunar tsaron Nigeria, Air Chief Marshal Alex Bade kenan, wanda a jiya wasu ƴan bindiga suka bindige har lahira.
Masana kuma na ci gaba da yin sharhi akan cece kuce da kunno kai tsakanin sojojin Najeriya da kungiyar Amnesty International bisa zargin da sojojin ke yi cewa suna yi wa Najeriya zagon ƙasa. Bayan haka kuma Madina Dauda za ta shigo mana da shirin ta da bokaradiya a yau, amma duk sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Jiya Talata wani alkali a Washington DC ya nuna rashin jin daɗin sa ainin ga mai baiwa shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn akan ƙaryar da yayi wa masu bincike akan maganar da yayi da Rasha ƴan makonni kafin Trump ya hau mulki, amma kuma ya jinkirta yanke masa hukunci. Alkalin kotun tarayya na Gunduma Emmett Sullivan ya ce ba zai boye rashin jin daɗinsa da damuwarsa ba kan abin da Flynn ya yi, kafin daga baya ya amince da buƙatar lauyoyin Flynn na soke zaman yanke hukuncin. Flynn ya tabbatarwa alkali Sullivan cewa ya sani ba ƙaramin laifi ba ne a yi wa masu bincike ƙarya a lokacin da suka tambaye shi zanta wasu da jakadar Rasha na wancan lokacin a Amurka, Serge Kislyak. Alkalin ya faɗa wa Flynn cewa abin da ya aikata babban laifi ne kuma cin amanar ƙasa ne. Mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayar da shawara kan ɗan shekaru 60 a duniya Flynn, kuma tsohon janar na soja wanda a baya ya taɓa zama shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta soja, da kada a yanke masa hukuncin da zai kai shi ga gidan yari saboda irin haɗin kan da yake baiwa binciken da yake gudanarwa kan alaƙar kwamitin kamfen ɗin Trump da Rasha, da kuma ko Trump ya karye doka a yunkurin dakatar da binciken da ake. Amma alkali Sullivan ya ce ba zai iya tabbatar da cewa Flynn ba zai je gidan yari ba idan haka yanke masa hukunci a watan gobe. Yan majalisun jam'iyyar Republican da Democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu yayin da shugaban ƙasa Donald Trump ya sassauta lafazinsa kan barazanar da yayi na rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan. Bayan da Trump ya ce zai yi alfaharin rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan buƙatarsa ta gina katanga akan iyaka, jiya Talata Trump ya faɗa manema labarai cewa za mu sa ido mu ga abin da zai faru, da akwai sauran lokaci muna buƙatar tsaron iyakarmu. Za a fara dakatar da wasu ayyukan gwamnatin tarayya Amurka ranar Juma'a idan har majalisa da Father White House basu amince da kudirin kasafin kuɗi na gajere ko dogon lokaci ba. Sama da ma'aikatan gwamnatin tarayya 800,000 ne za a dakatar daga aiki ko kuma su yi aiki amma ba za a biya su ba, lamarin da babu wanda yake son ya ga ya faru ana mako guda kafin sallar Kirsimeti. Trump da yana son dala biliyan 5 domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, amma shugaban ƴan majalisun dokoki da na wakili na jam'iyyar Democrat sun ki amincewa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Lahadi ta gabata ne shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara Damascus, lamarin da ya baya wato ya baya wancin masu sa idon mamaki. A cewar kafan yaɗa labaran Larabawa, ziyarar wata dabarar kasar Rasha ce na dawo da shugaban ƙasa Bashir al-Assad da gwamnatin su cikin harkokin siyasar Larabawa.
وفيه وصل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان بعد ظهر اليوم إلى مطار
لوكاتين دجان تلفزيون ان سيري كي سند زيارة شوغابان سودان عمر البشير تشكيم مامايكي كمر يد ما سا ايدو كي wannan ita ce ziyarar farko da wani shugaban kasar Larabawa ya kai Siriya tun lokacin da aka kori gwamnatin Assad daga kungiyar kasashen Larabawa a shekarar 2011. Jarida Ash-Sharq Al-Wasat, mallakar gwamnatin Saudiya, ta fitar da rahoton da ke cewa makasudin ziyarar shine aikawa da sako cewa manyan kasashen Larabawa a shirye suke su bai gwamnatin Siriya damar sake shiga kungiyar. Gaskiyar magana akan Bashir, wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke neman ruwa a jallo, ya yi tafiya zuwa Siriya akan jirgin Rasha. Hakan na nuna cewa Rasha na sha'awar haɗa shugabannin biyu, Bashir da Assad, waɗanda yawancin shugabannin ƙasashen yammaci suka juyawa baya. Wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da cin zarafin mata inda ake tashin hankali ta faɗi jiya Talata cewa irin wannan tashin hankalin ya ƙaru sosai a Sudan ta Kudu cikin wannan shekarar, kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin kare yawan yin fyaɗe. A shekarar 2018 an sami yawaitar batutuwan da suka shafi cin zarafin mata a yankunan da ke fama da tashin hankali, a cewar Primalia Fatin, lokacin da take faɗa wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta hoton bidiyo daga London. Yawan mutanen da lamarin ya shafa a shekarar 2018 sun kai 157,000, wanda hakan ke zama mafi yawa da aka taɓa samu cikin shekaru uku da suka gabata. Fatan, wadda ke zama wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan cin zarafin mata a yankunan da ake fama da tashin hankali, ta ce cin zarafin mata a Sudan ta Kudu ya zama ruwan dare, kuma ana yi ne domin cin zarafin matan da kuma ɓangaren da suka fito, yawanci na ƙabila ko jam'iyyar siyasa da suke. An bayyana masu irin wannan cin zarafi a matsayin sojojin gwamnati da mayakan ƴan aware. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ɗaga wata uwa daga ƙasar Yemen ƙafa don dokar, wato kan dokar Trump ta hana wasu ƙasashen musulmai shiga Amurka, inda aka ba ta damar shiga Amurka domin ta kasance da ɗanta maras lafiya. Ana sa ran Shema Wheeler za ta isa birnin San Francisco a yau Laraba, inda ɗanta mai shekaru 2 Abdullah Hassan, ɗan ƙasa a Amurka, ke fama da rashin lafiya, wanda yanzu haka na'ura ce ke taimaka masa wajen yin numfashi. Mahaifin yaron Ali Hassan, wanda shi ma ɗan ƙasar Amurka ne, yanzu haka yana tare da ɗansa a jihar California.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wadene bane jiya sun harbe tsohon babban hafsan hafsoshin Najeriya M. Chief Marshal Alex Bajin har lahira. Daga Abuja kuwa ga Hassan Mai da Kaina ya aiko mana da wannan rahoto.
Marigayi, tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, kuma tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, Air Chief Marshal Alex Bade kenan, wanda a jiya wasu 'yan bindiga suka bindige har lahira. Cikin wata sanarwa da ya aiko mana, kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Ibikunle Daramola, ya ce an bindige tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya ne akan hanyarsa daga Kefi zuwa Abuja, lokacin da yake dawowa daga gonarsa. Tsohon baban Hafsa mai kula da harkokin mulki a hedkwatar sojan saman Najeriya, Air Vice Marshal Alkali Mamu, na ɗaya daga cikin mukarraban marigayin.
Air Chief Marshal Alex Bade ne gidana ne. Mun fara aiki da shi tun ina karamin soja a Kaduna. Ba abin da za mu ce wannan babban rashi ne a nan. Har yanzu I'm still in a shock. Ban ga dalilin da za a zo a yi wannan ta'adi ba.
Ko ya rike babban hafsan rundunar sojan sama kafin daga bisani ya rike babban hafsan tsaron Najeriya gaba daya da ya rike a karshen aikinsa na soja. Kamar za ka iya tuno irin rawan da ya taka misali?
Air Chief Marshal Bade ya yi Chief of Air Staff ya karɓa daga hannun Air Chief Marshal MD Umar. Duk ayyuka masu kyau da Oga MD Umar yi, Oga Bade ya ci gaba da wannan ayyuka. Ya raya Air Force kuma ya yi training ɗin mutane da yawa. Da aka zo aka kwazo shi shine lokacin mulkin President Ebenezer Goodluck Jonathan ya bashi promotion ne da shi Chief of Defense Staff. A wannan lokacin ana cikin yakin Boko Haram. Da ba don ƙoƙarin da suka yi ba, da ba a samu ma an yi election na 2015 ba.
Kaman wannan yawan kashe-kashe da ke faruwa a Najeriya a halin yanzu, wannan me yake nunawa a sha'anin tsaron ƙasa?
To, abinda mu za mu kai ma gwamnati shi ne ta ci gaba da ƙoƙarin tsare jama'a. Don yanzu gaskiya in har four-star general na Nigerian Armed Forces za a iya samun shi akan hanya a kashe shi, to fa abin al'ajabi ne fa a wannan ƙasa ta mu a yau.
An haifi Air Chief Marshal Alex Bade a ƙauyen Vintim da ke ƙaramar hukumar Mubi ta Arewa a jihar Adamawa a shekarar 1957. Bayan kammala karatun primary ne kuma ya wuce zuwa makarantar secondary da ke Villanova da ke Numan a jihar Adamawan, kafin daga bisani ya wuce zuwa makarantar horas da hafsoshin soja ta NDA da ke Kaduna, inda ya kare a shekarar 1977. Sannu a hankali ya ta samun girma da mukamai, inda ya kai kololuwar mukamin rundunar sojan saman Najeriya a matsayin babban hafsan hafsoshinta na 18, kafin daga bisani kuma ya kure mukami a gidan soja, inda aka nada shi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya. Kafin daga bisani ya yi ritaya bayan ɗarewa mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kila fa kai ka fada mu gargade mai gina da min mugunta mu gargade mai gina da min
tuma da Allah sauki. A hali da ake jikin kuma headquarter wato sojojin Najeriya ta kira da a kulle ofisoshin Amnesty International da ke Najeriya bisa zargin tana yi wa Najeriya zagon ƙasa da kuma kasancewa barazana ga sha'anin tsaron ƙasan. Har yau dai ga ƙarin bayani daga Hassan Mainakaina daga Abuja.
Headquarter sojan Najeriya ta yi zargin cewar Amnesty International na son wargaza Najeriya a hirar da ne da shi a baya-bayan nan. Kakakin headquarter tsaron Najeriya, Brigadier General John Agim, ya koka bisa irin taketan kungiyar na Amnesty International.
And I can tell you emphatically that Amnesty International is against Nigeria, not the military.
Zan iya gaya ma ƙararrar cewar Amnesty International na adawa da Najeriya ba wai sojoji ba.
Military personnel.
Na faɗa a baya cewar in Amnesty International na da wani korafi akan koma wani jami'in soja ne, in yi ritaya me zai hana su kai shi gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya? Kama yanzu kwamandojin mu nawa ne suka yi ritaya, kuma nawa aka kai su gaban wannan kotu? Yanzu da ake ta yamadidin sojojin mu na cin zarafin bil'adama a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, shin kama san kwamandojin mu nawa ne yan asalin wannan shiya?
Do you know how many of our commanders are from the north?
Ganin yadda headquarter sojin ƙasa ke kiran a rufe ofishin na Amnesty a Najeriya, a cewar wani masani Farfesa Muhammad Tukur Baba, hakan ka iya nuna Najeriya a matsayin kasar da ake nuku-nuku akan yancin bil'adama.
Su kansu sojojin Najeriya, wannan yaki da suke yi fa ba wai yaki ne da aka san yaki na kullum ba, wani irin yaki ne da ni ina gani ba su samu horo a kama abin da ake kira yakin sarika noke ba. Haka kungoyoyin nan dole za su rinka ganin kaskancewa da kuma dai wasu kurakurai da sojoji suke yi. Amma rufe ofisi ba zai kawo mana wani tasiri ba. Jama'a za su ga cewa akwai abin da suke boyewa. Shi yasa ake son a kore su a rufe ofisoshin.
Comrade Ibrahim Garbawala wani dan gwagwarmaya ne a Najeriya.
Wato Malam Hassan, babu yadda za a ce lokaci guda a to a ce kungiyar Amnesty kungiya da ta yi tasiri a duniya wadda aka san da ita kasashe suna da yawa kusanci maka babu kasar da ba Amnesty ba sa shiga su aiki a duniya da za a wayi gari a ce da su kai wai kudi wai sun zo Najeriya sun zama wai abokan gaba na gwamnati ko na soja.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kama sa'adawa sai gari zo sojawa cikin tawa filin daga.
Kuma da Allah a gaishe ka Malam Hassan. A shirinmu na hantsi kuma za ku kuma ji wato bayanai da masu ruwa da tsaki suka yi akan wato a fannin ilimi akan takaddaman tsakanin kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da gwamnatin tarayyar Najeriya.
Maganan gaskiya shine waɗanda ya kamata su nuna wa gwamnatin cewa abin nan da ya kamata su yi ba su yi ba. Irin su kamar su Minister of Education yanzu nan da muke tunani cewa in yaje zai yi abin da ya kamata. Years back, shekarun baya kenan. Muna yawan ganin rubuce-rubucensa akan ilimi yanda take taɓarɓarewa jajircewarsa akan cigaban da za a ba ilimi. Amma yanzu mun gansa akan kujera yanzu kamar bacci yake.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto akan wannan batu. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 12 ne da minti 16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. A cikin shirin namu na yau, za mu ji dalilin da ya sa shugaba Muhammadu Buhari bai amince da sabuwar dokar zaɓe da majalisar ƙasa ta aika masa ba. Sannan mu ji abin da dokar ta ƙunsa. Ni ce Madina Dauda. A wannan shiri namu na yau, za mu fara bitane akan sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2018 wanda majalisar dokokin ƙasa ta aika wa shugaba Muhammadu Buhari kusan watanni biyu kenan da suka wuce. Da farko za mu yi duba da dalilan da suka sa shugaba Buhari bai sa hannu a dokar ba. Gashin fadar da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa yayi akan dokar.
A daidai lokacin da ake kokarin watakila shiga kafar wando daya tsakanin majalisar ƙasa da fadar gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da kin sanya hannu ga sabon kudirin dokar zabe da shugaba Muhammadu Buhari yayi akai. Mai neman mukamin shugaban ƙasar Najeriya ino jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya fito fili ya ce idan shugaba Muhammadu Buhari da gaske yake yana so a yi zabe na gaskiya da adalci to ya rufe idon sai ya sanya dokar hannu. Sabanin kememin da yayi yace ba zai sa hannu akai ba. Tun lokacin kuwa aka yi ci gaba da yancece kuce a cikin ƙasa dangane da masu goyon bayan wannan matakin na shugaba Buhari da waɗanda ke da sabanin haka. Akan haka na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta APC na ƙasa Mai Malabuni domin in ji hujjojin da shugaba Buhari dogara da su wurin kin sanya wannan kudirin doka hannu duk da kuwa muhimmancinta da kuma irin tanade-tanade da ake ganin an sa a ciki wanda zai iya inganta zabe a Najeriya kamar haka.
To alhamdulillah kaman yadda aka sani Najeriya dai tana daya daga cikin kasashen ECOWAS da kuma AU. Kowa kuma ya san akwai kuduri da muka sa hannu ba a canza dokokin zabe wata shida kafin zabe. Na biyu dukkan zabubbuka na fidda gwanaye na cikin gida da jam'iyyu suka yi an yi su ne a tsarin ka'idan kundin zabe wanda ake amfani da shi yanzu. So babu dalilin da shugaba Muhammadu Buhari wanda ya san Najeriya tana daga cikin ko kuma jagora ce ma a kasashe na ECOWAS da kuma AU ya saba ka'ida na abinda Najeriya ta amince ta sa hannu.
Amma ko kafin lokacin an dade da tura mai wannan kudirin doka bai sa mana ta hannu ba ba ga ganin inda yayi da wuri da watakila wayannan muhimman abubuwa na canje-canje da gyare-gyare da ke cikin wannan sabon doka da zai taimaka ya samu ma nasarar zaɓe nan gaba.
Eto ai ka san shi don majalisa ta yi doka ta tura shugaban ƙasa ya sa hannu ba kawai zai sa hannu don sun tura masa ba ne, dole a duba a ga in akwai tsumbure a ciki a cire su.
Yanzu idan ala misali majalisa ta nuna ƙarfi da ƙudurin da doka ƙasa ta bata na yawan mambobi su sa hannu a wannan ƙudurin doka, ba ka ganin kamar za a tilasta shugaba Buhari sai ya bi wannan sabon tsarin?
Ai ba za su samu mambobin ba, ba za su samu biyu bisa uku da za su yi wannan ba, saboda shi saba ka'ida ba shi ne bin doka ba, bin ka'ida shi ne bin doka.
Mai neman takarar shugaban ƙasa kamar Atiku Abubakar da Ozi Ezekwesili sun fito sun ce idan shugaba Buhari da gaske yake cewa yana so a yi zaɓe na gaskiya da adalci a Najeriya ya sanya mu wannan dokar hannu, wani martani za kuma yi da dangane da wannan matsayin?
Eto wannan doka dai ba shugaban Muhammadu Buhari ne ya tsara ta ba, shi kansa sakamakon wannan dokan ne, da wannan dokan aka yi zaɓen 2015 me ya canzo a ciki? Ka san dai babu ko? Kowa da ya san gida da waje an yi Allah san barka wannan zaɓe na 2015, so babu wani dalili da zai sa wai wannan kundin ita ce kadai mizanin sahihiyar zaɓe. Sannan kuma in ba a manta ba, ai hawarsa karagar mulki zuwa yanzu an yi zaɓuɓɓuka da dama, wasu jam'iyyar APC ta ci, wasu jam'iyyar APC ta faɗi, da akwai wani abu da ba sahihiya ba ce da ba a yin sahihiyar zaɓe, da fin ƙarfi ake nuna ko kuma ƙwange a tsarin zaɓe, da sai an tursa sa APC ta ci.
Mai malabu ne kenan daya daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla, yanzu za mu ji abubuwan da aka gyara a dokar daga wurin shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe a majalisar dattawa, Sanata Suleiman Nazif.
Duk abin da ya damu 'yan Najeriya mun tabbatar da cewa an saka a ciki. Duk abin da ya damu shugaban ƙasa yake yadda da shi a wancan lokacin, a wannan lokacin mun yi gyara a kai, an cire abubuwan da bai kamata suna ciki ba, sannan an sa abubuwan da za su kawo gyara a INEC su tabbatar da cewa zaben 2019 an yi shi cikin lumana, an yi shi cikin zaman lafiya, an yi shi da duk wani dan Najeriya zai tabbatar da cewa zaɓe ya yi inganci kuma zaɓe ya yi kyau. Musamman section 49 wato sashi 49(3) da 4 na wannan doka na INEC. Doka ce wanda take magana akan card reader, wanda kowa ya sani zaben 2015 din nan card reader na daga cikin abubuwan da suka sa jam'iyyar adawa ta yi nasara. A wannan lokacin zai muka ƙara gyara wajen tabbatar da cewa card reader ta zama doka, dole ne a yi amfani da card reader. Sannan kuma mun sa a cikin wannan dokan cewa awa 3 zuwa ƙarshen zaɓe, in ba a kawo card reader mai aiki ba, wanda yake aiki, a daga zaɓen nan sai washe gari. Amma duk da magana za a daga zaɓe zai washe gari, in mutum ya ji zaɓe ko yana cikin zaɓe ko an gabatar da zaɓe, ya zama na cewa wannan unit ɗin ko kuma ward ɗin da card reader bai aiki ba, ba zai shafi gaba ɗaya ƙuri'unsa ba. To INEC ta tabbatar da cewa ta declare nashi winner a wannan zaben nan. So duk wani gyara da ya kamata mu yi mun yi. Sannan maganan primaries yadda aka ce kwanaki 150 da kuma ya zama da cewa zuwa 90 kwanaki 90 kafin a zo ranar zabe an gama primaries, duk wa'annan mun saka a ciki. Duk abubuwan maganan logo, in babu logo, sannan mun tabbatar da cewa akwai sashi na 120 D da E da yake magana akan cewa duk wanda aka kama da fake voters card, to in Allah ya yarda alƙali ya mai hukuncin zuwa shekara 5 a prison. Sannan kuma in aka kama ka da katin wani, wato ka je ka debo katin mutane, ka riki an kama ka da katin mutane, to ka tabbatar da cewa alƙali zai baka shekara 2 a gidan yari.
To distinguished, wannan ya nuna cewa abubuwa da shugaba Buhari ya nuna baya so kun gyara su kenan?
Ba shakka duk abubuwan da shugaban kasa ya ce baya so, wasu su ai ba ma ba wai ya ce baya so, abin da ya faɗa shine a wasu eh bai amince da su bane, domin yana gani cewa wannan hurumin INEC ne su gudanar da wannan abu. A wasu kuma dan gyara ne na maybe abu kaman a ce za a sa A aka sa B, ko kuma ya kamata a ce abu na wajen sashi na 1 aka kai shi sashi na 2, kuma duk wannan an gyara akai. Sannan da abubuwan da yace bai yadda bai amince ba, wannan ma duk an cire. So abinda committee ta yi yanzu shine duk abinda shugaban kasa yace bai amince da shi mun cire. Sannan zai muka la'akari da duk abubuwan da INEC kuma suke so, wato zai kawo gyara wa INEC muka saka, sannan duk abin da zai kare haƙin wanda zai tsaya zabe muka saka, sannan duk abin da zai tozarta wanda ya tsaya zabe shi kuma muka cire, sannan muka tabbatar da cewa bugu da ƙari abin da zai kawo dan Najeriya ya san cewa zaben sa ya gudana, kuma an tabbatar da cewa bayan zabe ƙuri'an da ka bayar za ta yi amfani, nan ma mun tabbatar da cewa mun gyara akai duk abin da zai sa ɗan Najeriya samu zaman lafiya da kyakkyawan zabe, mun tsaya mun mai da hankalin mu. To wa'annan dokokin mun yi su bisa alakarin abubuwan da za su gudana a 2019.
Anya, wannan gyara da kuka yi distinguish bai makara ba kuwa?
Ai bai makara ba, wato abubuwa ne kashi biyu. Ai yanzu ma INEC tana amfani da dokoki wanda aka yi shekaru da suka wuce, saboda ba a sa hannu a wannan ba, so babu abin da ya tsaya. Amma daga ranar da aka sa hannu, to dokokin da aka yi wanda aka riga aka yi amfani da tsohon doka sun wuce, kamar yadda ake cewa an sai da forms na 'yan takarkaru na takarar shugaban kasa na wasu jam'iyyar miliyan 45, na wasu jam'iyyar miliyan 20, takarar gwamna wani miliyan 22 da sauransu. Wayannan abubuwa ne wanda a wannan doka ba mu yadda da wannan tsarin ba. Abinda muka ce takarar shugaban kasa, duk wani form na takara naira miliyan 10 ne, takarar gwamna naira miliyan 5 ne, haka na sanatoci miliyan 3.2, haka a majalisu, duk wa'annan abubuwa aka sa. Sannan kuma bugu da ƙari mun yi sake ƙari da babban abin da ya damu 'yan Najeriya, wato ya zamana cewa zaben general election sashi 91 yana magana akan cewa kudaden da aka amince dan takara iya amfani da su kar su wuce wannan kudaden, kamar na zaben shugaban ƙasa naira biliyan 5 aka yarda dan takara ya kashe kar ya wuce naira biliyan 5, daga naira 1 har zuwa biliyan 5 zai iya, in yana da 10,000 zai iya kashewa, in yana da 20,000, in yana da miliyan 1, miliyan 10 har miliyan 5,000 zai iya kashewa a takarar shugaban kasa. A takarar gwamna kuma an amince cewa daga naira 1 zuwa naira miliyan 1,000 an yadda dan takarar gwamna zai iya kashewa, wajen motoci, wajen billboard, wajen bana, wajen duk wani al'amari na gudanar da zabe, anan maybe ofisoshi da sauransu. Amma ban ce wai biliyan 1 ba, zuwa biliyan 1 muke magana, daga naira 1 in naira 20 kake da shi, in 30,000 kake da shi, in 100,000 kake da shi, to ya is. Sannan na sanata mun yadda cewa naira miliyan 250 aka kiyasce zuwa naira miliyan 200, ba a bukatan ka kashe yafi naira miliyan 250. So daga miliyan 1 ko 1,000 zuwa miliyan 1, in ma miliyan 5 kake da shi ko miliyan 1 zai ka kashe kayanka, amma kar ya wuce miliyan 250. Sannan kuma a shi ma na dan majalisa na tarayya, shi kuma an ce naira miliyan 100 zaka iya kashewa har ya kai mai naira miliyan 100. In baka da naira miliyan 100, in ma miliyan 10 kake da shi ko 2, ka kashe wannan akan gudanar da zabe. Sannan ba a yadda da guduma wanda ya wuce naira miliyan 10 ba. Wannan shine ke cikin kundin tsarin nan na gudanar da ayyukan INEC.
Iyakacin abin da lokaci ya bamu dama akai kenan yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu dora akan wannan batu na dokar zabe, inda za mu ji bambancin tsohuwar dokar da wannan sabuwa wanda ake ta muhawara a kai. A madadin wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa da Sanata Suleiman Nazif, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicen jiya Talata, wani alkali a Washington DC ya nuna rashin jin daɗin sa ainihin ga mai baiwa shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn, kan ƙaryar da yayi wa masu bincike akan maganar da yayi da wato yayi da Rasha 'yan makonni kafin Trump din ya hau mulki, amma kuma ya jinkirta yanke masa hukunci. Alƙalin kotun tarayya na gunduma Emmett Sullivan ya ce ba zai iya boye rashin jin daɗinsa da damuwarsa ba kan abin da Flynn ya yi, kafin daga baya ya amince da buƙatar lauyoyin Flynn na soke zaman yanke hukuncin. 'Yan majalisun jam'iyyar Republican da Democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu, yayin da shugaban ƙasa Donald Trump ya sassauta lafazinsa kan barazanar da ya rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan. Bayan da Trump ya ce zai yi alfaharin rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan buƙatarsa ta gina katanga akan iyaka, jiya Talata Trump ya faɗa manema labarai cewa za mu sa ido mu ga abin da zai faru, da akwai sauran lokaci muna kuma buƙatar tsaron iyakarmu. Ranar Lahadi ta gabata ne shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara Damascus, lamarin da ya ba yawancin masu sa ido mamaki a cewar kafar labarai ta Larabawa. Ziyarar wata dabarar kasar Rasha ce na dawo da shugaban kasa Bashar al-Assad da gwamnatinsa cikin harkokin siyasar Larabawa.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin, sai can da hantsi za a je, amma kafin mu yi sallama da ku, zamu mika ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan tsohon limamin Senegal marigayi Sheikh Imam Nuruddin Traore da Alhaji Muhammad Sani Traore, wato mahaifin Sayyida Zina na gidan rediyon Zuriya FM da ke Kumasi, na rashin Alhaji Sayyidi Umar Nuruddin Traore da aka sani da Malam Sayyidi, wanda za yi da na wato addu'a sa a ranar Asabar a gidansa da ke unguwar Busori a birnin Kumasi. Allah jikansa da magabata dubbaki ta. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen wasu na muryar Amurka, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ya ba da umarni Malam Sidi da injiniyan mu na wannan safiyar, wato Craig Barnes. Baba Yako Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku, sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.